الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau muna 27 ga watan Shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 27 ga watan 5 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Misali ka sayar ma da mutum kaya kuma ya tabbatar maka da cewa ya saya amma bai baka kudi ba kuma bai karbi kaya ba, aka dau lokaci mai tsawo bai zo bai karbi wannan kaya har kudin su ya karu, idan ya dawo sai an kara masa kudi ko kuma cinikin da aka yi na da zai bada, idan ya dawo yadda aka yi ciniki na da dala ba zai kara ba, nan kai ne kai masa alhurma ka rike waɗannan kaya a matsayin jingina har sai ya kama kuɗinka. An gane ko? In kuka yi ciniki da mutum bai baka kuɗi ba ka rike kaya cewa sai ya kawo kuɗi, wannan kaya da ka rike matsayin nashi ne ka rike su ne a matsayin jingina, ran da ya kawo kuɗi ya karɓi kayansa. An gane ko? Na ya tafi a samu wani lokaci ya ce a kaya tunda suna wurinka ni na fasa a bata mata so ba, kaya kayan shi ne kai kuɗinka ka sani, wannan kaya ka rike su ne a matsayin shingina, don haka komin tsawon lokacin da za a ɗauka kayan shi Allahumma anan iya abinda za ka iya wane kayan nan da na sayar maka, in har kana so ka kawo kuɗi ka karɓi kayanka, in kuma baka so to ciniki ya tashi kenan, anan zaka iya masa magana ɗayan biyu kuma ya gaya ma iya abin da yake hakikanin gaskiya, in har yana so ka ƙara saurara masa ka saurara masa, in kuma ya ga ba zai iya ba to a tada wannan ciniki a fasa kayanka, in ka samu mai saya ka sayar masa. Na'am. Kamar me? Wai alamar cewa ayyuka na bawa na karbuwa. To, ita alamar cewa ayyukan bawa na karbuwa shine Allah ya masa dace game da ci gaba da ayyuka na kwarai, ya zamanto a kullun yana ƙara kusantar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ayyukan da suka dace, yana nisantar abubuwan da Allah ya rihani. kamar yadda malamai suke bayani alamar hajji wadda take karbabba ya zamanto halayen mutun sun canza bayan gama hajji. Inda mutun ne wanda yake mai shashanci, to a same shi ya daina wannan shashanci. Dan mutun ne mai sakaki akan ayyuka na ibada, a same shi ya zage damtsi ya ƙara kuzari. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna da cikin kitabu Badi'il Khalq, wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, wato na farkon halittar halittu. Mun gama babi na 11, darasi na yau za mu tashi farkon babi na 12. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu zikril jinni wa thawabihim wa iqabihim liqawlihi يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى قوله عما يعملون وقوله بخسا أي نقصا. وقال مجاهد هو ابن جبر وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن. قال الله ولقد علمت الجنة إنهم لمهدرون أي سيهدرون للحساب. وقوله جند مهدرون أي عند الحساب. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالم الله يجي كنسا نفدا. واتو ونن بابي ني واندكي بياني جمد أبن دي زودك الله سبحانه وتعالى دمان زنسا واتو نأمبتن الجن وثوابهم wato da ladan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada ga muminansu, wa iqabihim da hukubar da ya tanada ga waɗanda suka kangare daga cikinsu. Lafazin aljin jam'i ne na jinniyun. Idan aka ce jinniyun, wato shi ne aljan, wanda aljan jinsi ne wanda yake na halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wato ƴaƴan Adam ya dora musu dokoki na yi da na bari, kuma ya yi alkawarin duk wanda ya masa da'a aljanna ita ce makomarsa, duk wanda ya kangare masa wuta ita ce makomarsa, to haka su ma shaidanu ko kuma ce aljannu su ma mukallafu, an dora musu waɗannan dokoki. Shine kamar yadda malam yayi tarjumar wannan babi, yace wa thawabihim wa iqabihim, da ladan su da Allah ya tanada musu kuma da hukubar da Allah ya tanada ga waɗanda suka kangare masa. Su aljannu jinsi ne na halitta wanda Allah ya halicce su daga tsantsar wuta, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa khalaqal janna min marjin min nar, haka yace wal janna khalaqnahu min qablu min nar samu, daga tsantsar wuta Allah ya halicci jinsi na aljan. Su ko ƴaƴan Adam Ubangiji ta'ala ya halicce su ne daga yumɓu, ita ce laka da halittar da ya ma babanmu annabi Adam, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, Aisha Allah ya ƙara mata yadda take faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya halicci Adam daga abinda kuka sani, ma'ana abinda ya ba ku labari shine yumɓu. Aljan kwa Allah ya halicce shi ne daga wato tsantsar wuta. Mala'iku kwa Allah ya halicce su ne daga haske, daga haske Allah ya halicci mala'iku. To da haka wannan babi da malam yayi ya kulla wannan babi domin tabbatar mana da cewa aljannu akwai su, an gane ko akwai su, tare da cewa mafi yawan falasifa sune ƴan falsafa, ƴan filosofi, su sun yi inkarin cewa kwata-kwata babu aljanni. Haka da waɗanda suke zanadika arna su ma ba su yarda ba da cewa akwai aljanni, da jama'ar da ake kiran su alƙadariya su ma sun yi inkarin samuwar aljanni, kwata-kwata suka ce babu su. Saboda su iya abinda yake tunaninsu, duk abinda ido baya gani, hannu baya iya dafawa, hanci baya iya shinshino shi, an gane ko, harshe baya iya ɗanɗana shi, to kwata-kwata babu shi. Shi yasa suke inkarin aljannu, cewa wai in har akwai su aida sun bayyana. To shi ko ka'ida, ba duk abin da baka gani bane zaka ce babu shi, an gane ko. Shi yasa wasu ba su yarda ba, kamar yadda ba su yarda ba da aljannu, haka ba su yarda ba da cewa akwai mala'iku. Yanzu misali, kamar yadda malamai suke maida musu martani, kowa dai daga cikinmu ya tabbata cewa a gangan jikin shi akwai wani abu mai sunan rai wanda gangan jiki yake rayuwa da shi. Amma yau inda za a tsantsara ka a ce ka nuna rai, ko ka nuna ma inda yake a gangan jiki, kai kaɗan ka nuna, amma kuma kai da ka amince cewa akwai shi. To don haka nasi na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka tabbatar da cewa akwai aljanna. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Aljan shi da zuri'arsa, Ubangiji ta'ala yace suna ganin ku, ku ƴaƴan Adam, ta inda ku ba ku iya ganin su. Domin halitta ce wadda take boyayya, wanda mu a wannan rayuwa tamu ta duniya Allah bai ba mu idaniya wadda take da ikon ganin aljan. Da haka malamai suka ce in har ma mutum ya ga aljan, to ya gan shi ne ba a kan sifar yadda Allah ya halicce shi, kamar yadda su aljannu Allah ya ba su kudura ta rikida su ɗau wata sifa ta daban, an gane ko, su zama wasu dabobi, ko su zama irin wasu kamar mucizai da sauransu, duka aljani yana iya zama, Allah ya ba shi wannan kudura. amma ganin shi a sifar yadda Allah ya halicce shi ta aljan, to wannan ba mu da idaniyar da take da ikon ganin aljan. Wanda kalimar kanta ta aljin, in ka koma asali a larabci kamar yadda malamai suka faɗa, duk kalimar da ka samu nunun da jimun a cikinta, ko kuma mu ce jimun da nunun a cikinta, tana nuna cewa abu ne ɓuyayye wanda ido baya gane shi. Don haka suka ce aljan ba a ce masa ba aljan, sai domin idanu ba sa gane shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Ita kanta aljanna ba a kiraye ta da suna aljanna sai domin idanu ba sa ganinta, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Don haka ɗa in yana cikin cikin mahaifiya kafin ya zo duniya, abinda ake kiran shi a larabci janin, janin, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa iza antum ajinnatun fi buduni ummahatikum fala tuzakku anfusakum, garkuwa wadda mayaki yake kare gangan jikinsa game da makamin abokin gaba, junna ake kiranta, junna, ko kuma ka kiraye ta mijan. Don haka dai asalin kalima ta larabci wadda ta kunshi jimun da nunin tana nuna cewa abu ne ɓoyayye. Shine anan malam yayi wannan babi domin tabbatar mana da cewa aljannu wato akwai su, kamar yadda nasi na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce wato a lissafa. Don haka malamai suka ce dalilin da yake tabbatar da cewa aljannu akwai su shine assam, abin da yazo kenan na alqur'ani da sunna. Amma in kai amfani da hankalinka akan tabbatar da aljannu ko kuma rashin su, to zaka tabbatar da cewa babu su, in dai da hankali mutum zai yi amfani. Kuma don haka su wato aljannu, kamar yadda malam ya zo da wannan aya wadda malam ya kafa hujja da ita wadda take tabbatar da cewa akwai su, kuma cewa su an dora musu dokoki irin yadda aka dora mana mu ƴaƴan adam, shine malam ya zo da wannan aya, ayan nan cikin suratul an'am, Ubangiji ta'ala yake faɗa ya ma'asharal jinni wal insi, Ubangiji ta'ala yace ya ku jama'ar aljannu da ku wato mutane. Lafazin ma'ashar a larabci suna ne wanda yake kwanta ga jama'a waɗanda suka yi tarayya a wata sifa, ismun lifa'ifatin yashmaluhum wasfun, suna ne na jama'a waɗanda suka yi tarayya wata sifa ta haɗa su. Kamar yanzu misali idan aka ce ya ma'ashara shabab, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, kaga wannan kira ne wanda yake banta da matasa, dattawa ba sa ciki. Idan aka ce ya ma'ashara shuyukh, kira ne wanda yake banta da dattawa, in kai matashi ne ba ka ciki. Kamar yadda in aka ce ya ma'ashara ulama, kaga wanda ba malami ba baya cikin wannan kira. Ya ma'ashara tujjar, ya ku jama'ar ɗan kasuwa, duk wanda yake ba ɗan kasuwa ba baya ciki. Kamar yadda in aka ce ya ma'asharan nisa, kira ne wanda yake banta da mata. To shine anan Ubangiji ta'ala yace ya ma'asharal jinni, ya ku jama'ar aljannu wal insi, da ku mutane. Ubangiji ta'ala yace alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati, wai shin manzanni na daga cikinku, manzanni na musamman daga cikinku ba su zo muku ba? Ya kusuna alaikum ayati, suna karanta muku ayoyina, wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, kuma suna galgadinku game da haduwarku da wannan yini, shine yinin alkiyama. Wannan fada ce wanda Allah subhanahu wataala nan gaba ne zai yi ta a ranar kiyama, shine yake kissanta mana kafin lokacin yazo. Ubangiji ta'ala zai kirayi dukkan jinsi na aljanna, dukkan ƴaƴan adam a ranar kiyama, yace da su alam ya ati kum rusulun minku, shin yanzu manzanni daga cikin ku ba su zo muku ba? Ya kusuna alaikum ayati, suna karanta muku ayoyina. Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, kuma suna galgadinku, suna tsoratar da ku, suna muku kashidi da barazana game da haduwar ku da wannan yini. Qalu shahidna ala anfusina, za su ba Ubangiji ta'ala amsar cewa mun shaida, mun tabbatar a bisa kawunan mu cewa tabbas haka ne, manzanni daga cikin mu sun zo mana, kuma ayoyin ka sun karanta mana, kuma sun mana kashidi da barazana game da haduwar mu da wannan yini. Wa garrathumul hayatud dunya, Ubangiji ta'ala yace rayuwar duniya ce ta rude su, kirkirinta shine ya ja su gaban wato tafarki na Allah subhanahu wataala har mutuwa ta cin musu. Shine yace wa garrathumul hayatud dunya, rayuwa ta duniya ita ce ta rude su, suka saki wannan layi mai kekke wanda Allah subhanahu wataala yayi umarnin cewa a bi shi sau da gaba. Wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafiri, sun shaida a bisa kansu cewa lalle su sun zamanto masu kafirce ma Ubangiji. Sai ce zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun, wannan lamari da ake ambatawa dan ku san da cewa Ubangiji ta'ala bai zamanto ba wato mai halakar da wasu alkariyu bi zulmin, wato a sababin zaluntar kawunan su da suka yi wa ahliha ghafilun, alhadi ma'abuta alkariya suna raukanannu game da zuwan manzanni. A duk alkariyar da kaga Allah ya halakar da ita, to kafin halakar da ita ya turo mata mai gargadi na musamman, Allah ya turo manzo na musamman, ya ja hankalinsu, ya gargade su, ya musu kashedi, ya musu barazana, sai dai sun yi masa kunnan kashi, sun juya masa baya. Gane ko? Wannan tsantsar adalci ne na Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda yace wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayati, Ubangiji ta'ala bai zamanto ba da zai halakar da wata alƙarya a sababin zaluntar kanta da take, sai ya turo manzo na musamman wanda ke karanta musu ayoyinsa. Sai yace wa likullin darajatu mimma amilu, yace na ga kowanne daga cikin su wato matsayi na daraja, mimma amilu, a sababin abinda suka aikata na ayyuka na da'a. Sai yace wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun, Ubangijinka ba maraukani bane game da abinda bayinsa suke aikatawa, duk abinda suke aikatawa ya san da shi, mai boyuwa ba ta boyuwa gare shi. In ka aikata aiki na kurai ko mun kankantar sa, zaka ga sakamakon lada a makomarka. Haka duk wanda ya aikata ayyuka waɗanda suke mumuna, Ubangiji ta'ala bai raukana ba, wannan aiki yana nan a tabbace a cikin littafin sa. Wannan aya malam yazo da ita domin tabbatar mana da cewa aljannu akwai su. An gane ko? Shi yasa Allah yace ya ma'asharal jinni wal insi. Kuma abu na biyu makasudin zawwa da ita cewa aljannu su ma bayi ne waɗanda suke mukallafun, wanda aka dora musu doka kamar yadda mu ƴaƴan adam aka dora mana dokoki na kuyi kaza ku bar kaza. An gane ko? Kuma wannan yana daga cikin dalilan da wasu malamai suka tafi cewa kamar yadda a cikin ƴaƴan Adam ke akwai annabawa da manzanni suka ce to a cikin aljannu ma akwai. A cikin aljannu ma akwai kamar yadda Ibn Hazm Allah ya ji kansa shi ya ma ƙara kafa hujja bayan wannan aya da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa kana nabiyyun yub'athu ila qaumi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna abinda Allah ya masa na daraja yake bance shi ya fifita shi akan sauran annabawa da manzanni, cewa duk wani annabi da duk wani manzo akan turo shi zuwa mutanansa kadai. Manzo Allah sai ya ce ni ko he aka turo ni zuwa ga dukkan duniya gaba daya, kamar yadda yake cikin wata riwaya wadda tana cikin musnad na wato Al-Bazzar, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumi, duk wani annabi ya kasance akan turo shi zuwa mutanansa, sai yake cewa wa bu'istu ila al-insi wal jinni, ni ko sai aka turo ni zuwa mutane da aljannu gaba daya. To dan haka sai yace kenan kasancewar annabawa a cikin su akwai wannan kai a cikin aljannu akwai manzanni. To illa kasancewar malaman suka ce a annabawa da manzanni daga cikin ƴaƴan Adam, su waɗanda suka ji daga gun manzanni na Allah suka kai sako gun ɗan uwansu aljannu, wannan su ne a matsayin jakadu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya kissanta mana kissar aljannun da suka zo suka saurari karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda sura ce ta musamman qul uhiya ilayya anna kustama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, kamar yadda kuma can cikin suratul ahqaf Ubangiji ta'ala ke faɗa wa iz sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa, suka ce ya ku jama'ar mu ku tabbata mu mun ji wani littafi na musamman wanda aka saukar da shi wato bayan wucewar annabi Musa alaihi salam. To dan haka dai a takaice su aljannu manzannin su kenan waɗanda suke yawo a ban ƙasa, wanda suka ji abubuwan da manzannin Allah suke faɗa da annabawa suka kai ma mutanen su, wannan su ne a matsayin jakadin kenan, kamar yadda anan yace alam ya ati kum rusulun minkum, shin manzanni daga cikin ku basu zo muku ba, amma ba manzanni ba kamar yadda a cikin jinsin ƴaƴan Adam Allah yake zaba ya turo wasu bayi nashi a matsayin manzanni. To shine anan kenan wannan aya tana tabbatar da cewa a cikin su aljannu yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana dokoki su ma haka, illa kasancewar kamar abinda ya shafi tauhidi wannan babu bambanci, domin kasancewar abu ne ɗaya-ɗaya wanda annabawan Allah gaba ɗaya sun yi tarayya a kan shi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Amma abinda ya shafi wasu hukunce-hukunce akwai bambanci tsakaninmu da su, kamar yadda misali hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa wato karmu gusar da bayan gari, ma'ana mu yi istinja ko mu yi istijima, wani istijimar manzon Allah ya hane mu yi istijimar shine huge gusar da bawali ko bayan gari, wato da kashi ko da arraus shine wato kashin dabba irin su kashin jaki da sauransu. Da aka tambaye shi aka ce ya manzon Allah menene hikima da kai hanin cewa kar a gusar da bayan gari da kashi ko da kashin jaki da sauransu, manzon Allah sai yake cewa kashi wato guzuri ne a gane ko na ƴan uwanku aljannu. A wata riwaya ce ya al'azmu war-raus, da kashi da shi wato kashin jaki manzon Allah yace guzuri ne na ƴan uwanku aljannu, wanda kuma a wata riwaya yace shi ar-raus saboda najasa ne. To kaga a wannan riwaya kasancewar shi ar-raus kaga mu baya halatta, me yasa? Saboda najasa ne, baya halatta dan adam ya ci kashin jaki. To amma su aljannu an halatta musu, su an halatta musu. Kenan wannan yana nuna cewa wato akwai bambanci tsakaninmu da su a wasu daga cikin dokoki. Kuma haka kamar yadda wato hadisi ne wanda yana cikin musnad na al-Imamu Ahmad, wanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake faɗa, wani mutum ya taso daga Nas tun daga birnin Khaybar zai zo birnin Madina, sai wasu mazaji biyu suke bin sa, ɗaya kuma yana biye da bayansu. Shi wannan ɗaya da yake biye da bayansu, su biyun da suke bin wannan mutuma, sai mutuman sai yake ce musu ku koma ku koma. Lokacin da ya cin musu yace su dawo, sai suka dawo. Sai yake faɗa ga wannan mutuman, sai yake ce masa waɗannan mutane biyu wanda na kore su nace su koma, yace shaydanu ne. In ka ji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqra alaihi salam, ka ce ina gaishe da shi, kuma ka bashi labarin cewa mu jama'a ta aljannu wato mun tattara sadakar mu, inda mun san da cewa sadaka tana inganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mun aika masa. Lokacin da shi wannan mutum ya iso birnin Madina, sai yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wannan abu da ya hadu da shi na bamaki. Manzon Allah daga wannan lokaci sai yayi hani anil khalwa, game da cewa mutum yayi bulaguro shi kadai. An gane ko? Yayi hani kar mutum in zai yayi bulaguro, yayi bulaguro shi kadai. To a takaice dai anan, kasancewar wannan duka dalilai suna daga cikin dalilan da suke nuna lalle aljannu akwai su, kuma su ma Allah subhanahu wata'ala ya dora musu dokoki, illa kasancewar akan sha bamban game da wasu dokokin da suke kanmu game da su wanda aka dora musu. Shine anan yace kusuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa gharratkum alhayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kaga anan kamar yadda a cikin su akwai kafirai kuma akwai mu'minai, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasiduna faman aslama fa ulaika taharraw rashada, kuma haka wa anna minnas salihuna wa minna duna zalik. To shine anan sai yace wali kullin darajatun mimma amilu, naga kowanne kenan daga cikin su ƴaƴan adam da su aljannun darajatun matsayi da Allah ya tanada musu a aljanna, mimma amilu, a sababin abin da suka aikata. Kaga kamar yadda dan adam in yayi da'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala akan bashi lada, to haka su ma aljannu in sun yi aiki wanda yake na da'a suna da lada na musamman. Shine yace wali kullin darajatun mimma amilu wama rabbuka bighafilin amma ta'malu. To illa kasancewar su waɗanda suka ce a cikin su ma akwai aljannu, amma sun tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzancin shi kenan manzanci ne wanda yake ya haɗe ƴaƴan adam gaba ɗaya da aljannu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Al-muradu bil alamin a wannan aya shine al-jinn wal ins, ko kuma mu ce al-ins wal jinn. Kuma haka Ubangiji ta'ala ya faɗa, in huwa illa dhikrun lil alamin, wannan al-qur'ani bai zamanto ba face tunatarwa ne ga mutun da aljanna. To abinda malamai suka dan yi sabani bangaren abinda ya shafi su aljannu, shin suna ci suna sha suna aure, ma'ana suna aihuwa kamar yadda ƴaƴan adam suke? Haka ne tabbas, a magana mafi rinjaye aljannu suna ci suna sha, kamar yadda hadisi na dazu da muka karanta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi hani wato game da kyatse bayan gari da kashi ko kuma da kayan wannan kashin jaki manzon Allah sai ya ce guzuri ne na aljanna. Kuma haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kar dayan ku ya ci ko ya sha da hannun hagu, sai ya ce domin shaytani yana ci yana sha wato da hannun hagu. Kuma haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, wato lokacin da wani yana cin abinci ne ba tare da yayi bismillah ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa wannan bawon Allah bai gushe ba, yana ci ne tare da aljanna. Amma lokacin da ya ambaci sunan Ubangijin sai ya ce bismillah take yanki aljannin, sai ya zare hannunsa kuma sai ya amayo duk abin da ya ci. Dan haka hadisi ne sahihi, duk wanda ya ci abinci ba tare da ya ambaci sunan Ubangijinsa to ya tabbata yana ci ne tare da shaytani aljanna. Dan haka kuma suna aihuwa kamar yadda ƴaƴan Adam suke aihuwa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa a fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Ubangiji Ta'ala yace yanzu kuwa mai da Iblis da zuri'arsa awliya'a ku rike su a matsayin masoya min duni ba ni ba, wa hum lakum adu alhadi su kuma kiyanku ne. Dan haka suna ci suna sha. Kenan asali dai in aka ce aljannu su ne dai zuri'ar wancan Iblis na farko, illa kasancewar bambanci duk wanda yake kangararre daga cikinsu sunan shi shaytani, wanda kuma bai kangare ba yana nan a matsayin sunan shi na aljan. Kamar yadda shi sunan shaytani suna ne wanda ya hada duk wanda ya nisanci gaskiya, sawa'an aljan ne ko dan adam, duk wanda ya nisanci gaskiya sunan shi shaytani. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'u. Wa Allah yake nihi da shaytanu anan sune shuwagabanni waɗanda suke na bata, ƴaƴan Adam ne amma ga su anan Allah ya ambace su da cewa shaytanu. Aka can ya faɗa, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin lil insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. To shine anan mallan sai yazo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala baksan, sai yace baksan wanda kalima ce wadda tana cikin ayar da ke cikin suratul jin, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu baksan wala rahaqa. Daga cikin tattaunawar da su waɗannan aljannu lokacin da suka ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka koma zuwa ga jama'arsu, suke tabbatar musu wa anna lamma sami'na al-huda, lalle mu yayin da muka ji shiriya shine alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa, suka ce amanna bihi mun gaskata da shi. Fa man yu'min bi rabbihi, duk wanda yayi imani da Ubangijinsa, fala yakhafu baksan, kada ya ji tsoron tauye masa wato lada, shine yace ai naqsan tauye masa wani abu wanda yake na lada. Idan aka ce al-baks shine tauyewa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum, kar ku tauye ma jama'a wato kayan su, wa sharau bi wannan bi samanin baksin darahima ma'dudat wa kanu fihi min az-zahiri, fala yakhafu baksan, kar ya ji tsoron tauye masa lada wala rahaka ko zalunci a dora masa laifin da ba nashi ba. Kaga wannan aya tana tabbatar mana sakamakon lada ga su aljannu in sun yi da'a ga Ubangijinsu, da kuma ukuwa ta musamman wadda Allah ya tanada ga duk wanda ya kangare masa. Sannan sai yake faɗa, wa qala mujahid, mujahid ibnu jabr ke faɗa waja game da tafsirin wannan aya, waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, wato mushrikai sun sanya danganta tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da aljanni. An gane ku, lafazin jinna jam'i ne na jinni, aljannu kenan. Bushirkai sun sanya wato wata danganta ta musamman tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da aljanni. Qala kufaru quraish, mujahid yake faɗa, kafiran quraishawa sun faɗa, suka ce almalaikatu banatullahi, wato wai mala'iku ƴaƴa ne na Allah. An gane ku, ƴaƴa ne nashi. Wa ummahatuhum, wato uwayensu wai su mala'ikun, banatu sarawatil jin, wato ƴaƴan sarakuna na aljannu. An gane ku, wai ƴaƴan sarakuna na aljannu su ne uwaye mata na mala'iku. Amma wane ne wato mahaifin mala'iku? Suka ce Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira, shine ma'anar wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, sun sanya ma Allah danganta tsakanin shi da aljannu. Suka ce mala'iku wato ƴaƴa mata ne na Allah. Aka tambaye su, to su wane ne uwayensu? Kamar yadda yake zo a cikin wata riwaya, Abubakar Allah ya kara masa da ya tambaye su, yace to su wane ne uwayensu mata? Ya suka ce banatu sarawatil jin, ƴaƴan sarakuna na aljannu su ne uwayensu. Qala Allahu, Ubangiji ta'ala sai ya faɗa, yace wa laqad alimatil jinnatu, tabbas su ku aljannu fa sun yi sani, innahum la muhdaruna, lalle su ababan zawwa da su ne domin bincika ayyukansu a ranar kiyama. Za a zo da su gun hisabi, a yi musu kididdiga, a yi musu lissafi game da duk abin da suka aikata a rayuwarsu. Kaga in aka ce hisabi, me ake nihi? A bincika aikin bawa, ayyukan da ya yi na ƙwarai a sakauta masa da lada, ayyukan da ya yi na banza a sakauta masa da hukuma. Kina wannan aya tana tabbatar da cewa aljannu, kamar yadda ƴaƴan Adam Allah ya yi alƙawarin sakauta musu da lada da yi musu hukuma, haka su ma aljannu. Kamar yadda ya ce wa laqad alimatil jinnatu innahum la muhdaruna, lalle aljannu sun yi sani, sun tabbatar da cewa lalle su ababan zaikewa ne ga gun hisabi a ranar kiyama. Shine malam yace ai sayuhdaruna lil hisabi, za a halarto da su domin yi musu hisabi a ranar kiyama. Da fadarsa jundun muhdaru, an gane ku, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdaru. Jundun muhdarun ai indal hisabi, ma'ana jama'a ce waɗanda suke ababan halartowa domin yi musu hisabi a ranar kiyama. To shine nan malam sai ya zo mana da hadisin Abu Sa'id al-Khudri, ko mu ce hadisin Abdurrahman ibn Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a al-Ansari, daga mahaifinsa wato shine Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a, yake faɗa cewa wato lalle Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, wani lokaci ya faɗa masa, yace masa inni araka tuhibbul ganama wal badiya, yace kai Abdullahi naga cewa kai mutum ne wanda kana kaunar kiwon kankanan dabbobi. Alganam ismul jins ne wanda ya hada tunkiya da akuya, raƙumi raƙuma da shanu ba sa cikin lafazin alganam. Yace kai mutum ne wanda kake son kiwon kankanan dabbobi, walbadiya da zama a cikin jeji. Yace fa in kunta fi ganamika wa badiyatika, duk lokacin da ka kasance a cikin garken dabbobinka a cikin dokar daji, fa'azzanta bis salati, lokacin sallah yayi kai nihin yin kiran sallah, farfa'a sautaka bin nida, yace ka kuga muryarka game da wannan kiran sallah da zakai. Karkaga cewa kai kadai ne ka dan kashe murya, ka kuga da kyau. Yace fa innahu la yasma'u mada sautil mu'azzin, domin babu wani abu. Fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyama, domin babu wani aljan ko dan adam ko wani abu. An gane ko lafazin shay'un anan komai ya shiga, domin na kira ce fi siyakin nafi. Komai ne ne dutse abu wanda yake mai rai da wanda ba shi da rai. Illa shahida lahu yawmal qiyama, face sai ya ba da shaida ga shi wannan ladani a ranar kiyama. Duk abin da ya ji muryar ladani gaba daya, aljanni dan adam ne, dabba ce, kwari ne, dutse ne, abu mai rai da duk wani abu wanda ba shi da rai, duk abin da ya ji sautin ladani, to sai ya ba da shaida akan shi a ranar kiyama. Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda, sai ya ce wannan abin da nake faɗa maka, sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, naji shi ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin yadda Abu Sa'id ya faɗa ma Abdullahi ibn Abdurrahman, shi ma haka manzon Allah ya faɗa masa, ya ce kai ma mutum ne mai son zama a cikin jeji makiyayin dabbobi. Manzon Allah ya ce in lokacin sallah ya yi, in za ka yi kiran sallah, manzon Allah ya ce ka ɗaukaka muryarka ka ƙuga da kyau, domin babu wani abu da zai ji sautin ka face sai ya ba da shaida a kanka a ranar kiyama. Wanda wannan hadisi malam ya shigo da shi domin tabbatar mana cewa aljannu da su ƴaƴan wannan aljannu, yadda Allah ya yi sakamakon, ya tanadi sakamakon lada ga wato ƴaƴan adam, haka su ma aljannu, har yadda Allah ya tanadi ukuba ga ƴaƴan adam waɗanda suka kangare masa, haka su ma aljannu. Kuma wannan hadisi sai ka sanya shi a layin hadisan da suke wato bayani game da fadala ta kiran sallah, ladanci. Duk abin da ya ji sautin ladani sai ya ba da shaida a kan shi a ranar kiyama. Babu qaulillahi azza wa jalla, wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-qur'an falamma ila qawlihi ulaika fi dhalalin mubin wa qawluhu masrifa ay ma'adila wa qawluhu sarafna ay wajjahna. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Ubangiji mai girma da ɗaukaka. Ayan na cikin suratul Ahqaf, Ubangiji ta'ala yake cewa wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni, ba su labarin lokacin da muka juyo maka, muka fuskanto maka da nafaran wata jama'a, minal jinni na aljannu. Wannan kwa ya kasance ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallar asuba a wani jeji, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya juyo masa, ya fuskanto masa wata tawaga ta aljannu. Shine yace yastami'una alquran, wato suna sauraron wato abinda kake karantawa, ma'ana na alquran. Suka zo suna sauraron abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa. Falamma hadaruhu, lokacin da suka halarci wannan karatu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma mu ce lokacin da suka halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta alqur'ani, qalu, sai suka faɗa junansu da juna, su junansu ga juna, suka ce an situ ku saurara. Lafazin an situ an ciro shi ne daga insat. In aka ce insat, ka yi shiru, kar ka yi magana, kuma ka saurari me ake faɗa. An gane ko? Suka ce an situ ku saurara. Falamma qudiya, lokacin da aka gama wannan karatu, manzon Allah ya gama wannan sallah, wallau ila qaumihim munzirin, kai tsaye sai suka juya zuwa ga mutanansu suna masu galgadi. Wanda wannan yana nuna mana kira zuwa ga addinin Allah ba sai ka tara karatu mai yawa ba. Dan abin da ka fahimta na gaskiya, in dai ka san ka fahimta, to yi kokari ka isar ma wanda bai sani ba. Kaga kai tsaye ana gama wannan karatu, juyawar da suke zuwa ga mutanansu sai suka zamanto masu galgadi, masu wazi, wallau ila qaumihim munzirin, suka juya zuwa ga mutanansu suna masu galgadi. qalu sai suke fada musu suka ce ya qaumana ya ku jama'ar mu inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa lalle mu mun ji wani littafi na musamman wanda an saukar da shi ne bayan annabi musa alaihi salam suka ce yahdi ila al-haqqi wannan littafi da muka ji kai tabbas littafi ne wanda yake shiryar da duk wanda ya bi shi zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryar da wanda ya bi shi zuwa tafarki wanda yake mai kekke suka ce ya qaumana ya ku jama'ar mu ajibu da iyallahi ku amsa ma mai kira na Allah wa aminu bihi ku yi imani da shi yaghfir lakum min dhunubikum in har kun yi imani da shi ubangijinku zai gafarta muku wani abu daga cikin zunubanku ko kuma yaghfir lakum min dhunubikum zai gafarta muku zunubanku gaba ɗaya kenan min anan sai ta zaman to bayaniya wayujirkum kuma zai tsiratar da ku min azabin alim wato game da azaba wanda take ma'abuciyar radadi wa man la yujib da'iyan man suka ce kai duk wanda bai amsa mai kira na Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi ya tabbata cewa fa shi ba mai gagarar ubangiji subhanahu wata'ala bane a nan ban kasa babu wani wuri da zai shiga ya labe a doran kasan nan wa laysa lahu min dunihi awliya kuma ba shi da wasu masoya waɗanda za su jibinci lamarin shi su ba shi kariya game da azabar Allah ulaika fi dalalin mubin waɗannan waɗanda ba sa karɓa kiran manzanni su ne suke cikin bata-bata wanda yake mabayyani bata wanda yake mabayyani to shine anan wato malam ya zo da wannan aya dan ya tabbatar mana da cewa an gane ko wato kasancewar wato su aljannu wato shine kenan yazo da ita wannan aya domin ƙara tabbatar mana cewa wato su aljannu kenan jinsi ne waɗanda suke suna rayuwa kamar yadda kuma jama'a ce wanda take mai zaman kanta kamar yadda ƴaƴan adam suke rayuwa wanda suna da gari suna da komai kamar yadda waɗannan suka koma zuwa ga mutanen su suke yi musu galgadi cewa ga abin da suka yi shine malam sai ya ce masrifa wato kalma ta masrifa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul kaf ma'anarta ay ma'adilan wata makarkata an gane ko shine kenan wata majuya inda za su iya juyawa shine sai ya ce sarafuna kalma ta sarafuna anan ai wajjahana shine mun fuskanto maka kenan wata tawaga ta aljanna shine ya ce wa idh sarafuna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran kenan ita wannan babi da malam yayi ya zo da ita wannan aya bai zo da wani hadisi a karkashin kenan hadisin da ya dace a ce malam ya zo da shi na su waɗannan aljannu da suka saurari karatu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan wato dawon da ake kiran shi uka wanda wani wuri ne inda ake haɗa kasuwar baje koli a duk shekara tun a jahiliya a nan ne suka saurari karatu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne mai tsawo da shi ne ya kamata a ce malam ya zo da shi a ƙarƙashin babin sai ya wadatu da ayar da Allah ya kissanta mana wannan kissa kenan kuma wannan yana ƙara tabbatar da cewa aljannu suna da sakamakon lada in sun yi da'a ga ubangijinsu kamar yadda suka faɗa ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim kuma wanda ya kangare masa ya cancanci azaba wa man lam yujib da'iyallahi fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin babu qawli llahi ta'ala wa bassa fiha min kulli dabba qala ibn abbas as-su'ban al-hayyatu adh-dhakar minha al-hayya adh-dhakar minha yuqalu al-hayyat ajnas al-jan والعفائي والأساود. وقوله آخذ بناصيتها أي في ملكه وسلطانه. ويقال صافات أي بسط أجنهتهن. وقوله يقبضن أي يدربن بأجنهتهن. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا مأمر هو بن راشد الأزدي عن الزهري هو بن شهاب عن سالم هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الكفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الهبل. قال عبد الله فبينا أنا أعرض حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات فقال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي الأوامر. وقال عبد الرزاق عن مأمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس وابن أيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي. وقال صالح وابن أبي حفص وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo na fadar Allah subhanahu wata'ala wa bassa fiha min kulli dabba. Ubangiji ta'ala ya daidaita a cikin kasa game da dukkan wato wani abu da ya halitta. A gane ko? Wato Allah subhanahu wata'ala ya yada a ban kasa dukkan wani abu da ya halitta. Wanda wannan kamar malam yana nunin cewa wato halitta ta mala'iku da ta aljannu ta riga ya halittar da mu sauran dabobi, kamar yadda hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim su dabobi Allah ya halicce su ne a ranar Laraba. A ranar Laraba Allah ya halicci dabobi. Shi ko annabi Adam kamar yadda ya tabbata a hadisi a ranar Juma'a Allah ya halicce shi domin shine karshen halitta daga cikin halittun da Allah ya halitta. Shine anan yace wa bassa fiha min kulli dabba. Ubangiji ta'ala ya daidaita ya yada a cikin kasa game da dukkan abin da yake na dabba. In aka ce dabba duk wani abu wanda yake tafiya a ban kasa. Sawa'an dan Adam ne ko aljanne ko tsuntsu ko maciji ko mamai ne. To illa kasancewar in aka koma a urf al'ada in aka ce dabba wato abu wanda yake mai kafa hudu, an gane ko ita ce dabba. Shine qala ibn Abbas Abdullah dan Abbas yace as-su'ban, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace fa idha hiya su'banun mubin, sai yace al-hayya wato shine maciji. Azzakar kuma wanda yake namiji minha daga cikin kenan jinsin wannan dabobi kenan shi maciji shine ake kira su uban. Yuqalu alhayyat ajnas, ana fada cewa su mucizzai wato dangogi ne, jinsi jinsi ne. Akwai aljan, idan aka ce aljan shine karamin maciji wanda yake mai sauri, an gane ko, kamar yadda Allah ya fada ka anna hajanun walla mudibiran walam yu'aqib. Idan aka ce aljan karamin maciji wanda yake mai sauri, wal afa'i, idan aka ce afa'i jami'i ne na ufwan, ufwan shine kumurcin maciji, an gane ko, wanda suna fada cewa a cikin macizai yana daga cikin macizan da suke tsawon rayuwa, suke kwashe lokaci mai tsawo, tunda sun haka ito cewa yakan yi kusan shekara dubu. kuma sun ce shi maciji ne wanda in an gonkwale idan shi ma kai tsaye idan yake komawa. To shine ake kira ufwan, jam'un sa shine wato al'afa'i. Idan ta mata ce sai a ce afa'a. Wal asawid jam'i ne na aswad, bakin maciji, wanda shi bakin maciji suka ce ya fi kowane maciji mugunta, ya fi kowane maciji muni. Shi ne suka ce yana daga cikin abubuwan da yake banda da shi a duk shekara, wato sulba yake kuma sai ya canza kama. To wannan dukkansu dangogi ne nake nan na macizai. Shi ne yake cewa yuqalu alhayyatu ajnas, macizai wato dangogi ne kala-kala ne. Akwai macijin da ake kiran shi aljan, ke na wanda yake mai sauri, dan karami mai saurin tafiya. Akwai al'afa'i, wanda ake kiran shi kumurci a Hausa. Wal asawid, akwai kuma wato bakaken macizai. Sai yace wa qauluhu, fadarsa da yace akhizu bi nasiyatiha, kamar yadda can cikin suratul Hud, ma min dabbatin illa huwa akhizu bi nasiyatiha, babu wata dabba, ma'ana babu wani abu wanda yake tafiya a ban kasa face Ubangiji ta'ala shi ke rike da makwalkwatar kansa. Sai yace ai fi mulkihi wa sultani, yana karkashin mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sarautar shi, ma'ana shi yake juya kowa, yake juya komai. Wa yuqalu ana fada safatin ay busdun ajni hatihunna, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid. Kaga anan malan kenan me yake tabi akan cewa tsuntsu shi ma yana daga cikin dabba, tare da cewa wasu malamai suna ganin tsuntsu baya daga cikin dabba, domin fadar Allah subhanahu wata'ala wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. To amma ce me Allah ya faɗa, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba. Ash-shahid wa minhum man yamshi ala rijlain, daga cikin dabbar da Allah ya halitta akwai dabbar da take tafiya akan kafa biyu, kamar dan adam, kamar tsuntsu. Shine anan malam yazo da wannan kalma awalam yarau ila tayri fawqahum safatin, safatin sai ce ay busdun ajni hatuhunna, Ubangiji ta'ala yace wai ba sa ganin tsuntsu a cikin wato sararin sama, safatin suna masu jera fukafukan su. Wa yaqbiduna, da lokacin da suke jimke fukafukan, ma'ana suke buga su, malin su kuhunna illa rahman, ai ba wanda yake rike da su ya hana su su fado kasa face Ubangiji subhanahu wataala. Wanda tashin tsuntsu a cikin sararin sama aya ce mai zaman kanta, mai nuna girman kudura ta Ubangiji subhanahu wataala da kadaitar shi. Tsuntsu zaka ga ya jera fuffiken shi baya bugawa, kuma ya tsaya cak a cikin sama, yayi tafiya ko kuma ya tsaya a wuri daya, ya miƙe fuffiken kuma kaga yana limke fuffiken, wani lokaci sai kaga ya limke fuffiken kuma ya kifadowa, ko kuma yana limkewa, yana bugawa, yana limkewa. To shine Ubangiji ta'ala yace wa yaqbibuna ay yadribuna bi ajni hatihinna, lokacin da suke buga fuffiken su, ma yunsikuhunna illa rahman, kamar yadda ce yace alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawi samai ma yunsikuhunna illa Allah. To shine anan malam sai yazo da hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kuduba akan minbarin sa, yana cewa uqtulul hayyat, manzon Allah yace ku kashe macizai, waqtulu zuddufiyataini wal abtar, kuma ku kashe maciji wanda ake kiran shi zuddufiyatai, ma'ana mai wani zane biyu a baya, an gane ko wasu zane yake da su baki, bakin zane a baya, shine ake kiran shi zuddufiyatai, bakin zane ne kenan a bayan shi guda biyu yayi shar, shine manzon Allah yace ku kashe shi. Sai yace wal abtar, da maciji wannan mai yankakkiyar hutsiya, wanda ba shi da doguwar hutsiya, dan gajeran wannan, manzon Allah yace shi ma ku kashe shi. Kenan takhsisun ba'da ta'mim, bayan ya ce ku kashe macizai sai yace kuma ku kashe waɗannan nau'i biyu macijin da ake kiran shi zuddufiya tai mai zane baki biyu a baya sai yace wal abtar da wanda yake mai gajerar wutsiya mai gajerar wutsiya ina ji shine dai kamar wanda suke kiran shi kobra an gane shi ma kuma zuddufiya tai zaka ganshi maciji ne wanda yake yana da zane baki a bayan shi guda biyu haka galibin shi bari ne amma yana da zane baki biyu a bayan a kusan kanshi nan bayan shi sai ya ce fa innahuma yadmi sanil basar jumla ta aliliya abinda ya sa manzon Allah ya ce a kashe waɗannan biyu ya ce domin suna makautar da mutum dandanan za su ma mutum tsartuwa su makautar da shi wa yastasqidanil habala kuma suna zubar da cikin mace in mai ciki ce suka gani dandanan sai su sa ta yi barin wannan ciki shi ya sa manzon Allah ya ce a kashe su to shine anan Abdullahi dan Umar yake fada yake cewa fa baina ana udaridu hayatan li aqatula yayin da na biyo wani maciji ina famar in kashe shi lokacin da shi Ibnu Umar ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan fada duk macijin da ya gani Ibnu Umar sai ya bi shi ya kashe yace na biyo maciji ina famar in kashe shi fanada ni Abu Lubaba al-Ansari sai ya gani sai ya kiraye ni sai ya ce min la tabatul har karka kashe wannan maciji fa qultu sai na ce masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kada amara bi qatlil hayyat ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yayi umarnin cewa mu kashe macizai yaya zaka ce mun kar in kashe fa qala sai shi Abu Lubaba ya ce masa haka ne abinda ka faɗa amma innahu naha ba'da zalika an zawatul hud bayan haka manzon Allah yayi hani game da kashe macizai waɗanda suke na gida sai ya ce wahiyar awamir su ma matsayin masu rayar da gida ne mazauna ne a gida akwai wani dan gwa yana faɗa ƙauyen su nan kusan ƙauyen Hadija in kai shimfiɗa maciji sai ya riga yi ka kwanci ƙasan gado ɗaki ko ina su ne kan gado daga ka hau maciji to waɗannan su ne ake kiransu al'awamir yanda kuke mazauna masu rayar da gida su ma haka ne irin waɗannan ba a kashe su ba sa cewa komai ba sa cutarwa manzon Allah ya yi hanya a kashe su to shi yasa in ba irin waɗannan ba ne ba manzon Allah ya yi umarni kamar yadda yake cikin wani hadisi idan maciji ya bayyana a cikin gida to farko kar ka yi garajen kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a umarce shi sau uku a ce masa fa kana cikin kunci kamar yadda yake faɗa inna li hadhihi albuyuti awamir waɗannan gidaje na ku manzon Allah ya ce akwai dabobi ma'ana macizai waɗanda suke masu rayar da gida manzon Allah ya ce fa idza ra'aytum minha shay'an in kun ga wani abu na maciji ya bayyana a gida fa harriju alaihi salasan ku ce masa fa kana cikin kunci ka san inda dare ya maka ku maimaita masa sau uku fadar salasan shin sau uku ne za a fada ko kuma har tsawon kwana uku shine malamai suka yi sabani fa in zahaba in ya tafiya sa to fa lillahi alhamdu da mun shi ake bukata wa illa in ku yaki ku tafiya fa qutuluhu manzon Allah yace ku kashe shi kenan wurin da yankin da ba a saba ba irin waɗannan macizai na cikin gida in har maciji ya bayyana to farkon abin da za a yi ai masa magiya a ce masa kana cikin kunci ba sai an fada masa sau uku ka san inda dare ya maka in ya tafi to amma bayan an masa sau uku ya ki tafiya to wannan kuma ana iya kashe shi to shine anan Abdurrazzaq wato Ibnu Hammam As-San'ani al-Himyari riwayar ya rawaito daga Ma'amar sai ya ce fara'ani Abu Lubaba aw Zaid ibn al-Khattab kenan wannan su a wannan riwaya kenan akwai kokonto wanda ya bi wanda ya masa magana imma Abu Lubaba ko kuma Zaid ibn al-Khattab sai ya ce wa taba'ahu wato ya ma Ma'amar mutaba'a Yunus ibn Yazid al-Aili da Ibn Uyayna shine Sufyan da Ishaq al-Kalbi da Az-Zubayri shi kuma Salih marwayci ne da shi da Ibn Abi Hafsa da Ibn Mujamma daga al-Imam Suhri daga Salim daga Ibn Umar sai ya ce fara'ani Abu Lubaba wa Zaid ibn al-Khattab kenan gaba ɗayan su su sune suka faɗa masa suka ce a ai bayan umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi yace a kashe mace zai ya hana kashe mace zai waɗanda suke na gida manzon Allah yace wa hiyal awamir su masu rayar da gida ne kenan mazauna ne a cikin gida su ma ƴan gida ne kamar yadda kuma mazauna ne a cikin gida nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.